sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu haron ma jamhuriyar Niger na iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa a mita 102.5 a birnin Yamai da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murai Arewa da Alod da Niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar komfuta ma na iya jin mu kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kun gune lafiya daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci Lahadi 9 ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai.
Yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew ta yi sauki bayan ta kwaye tsawon sati guda tana ta barna. Dan takarar shugaban kasar Ghana a karkashin jam'iyyar adawa ta All People's Congress wato APC a takaice ya ce daya daga cikin hanyoyin da za a shawo kan matsalolin kasar ta Ghana shine tabbatar da kowa na da rawar da zai taka cikin gwamnati. Wani babban Palestine ya yi harbi yana cikin mota a birnin Kudus inda hakan ya dalilin mutuwar wata mata da ke kan hanya tana tafiya ita da wani dan sanda.
To ubangiji Allah ya kare.
An zargi gwamnatin jihar Rivers da daukar dawainiyar yan dabar haya bayanai dai sun nuna cewa alkalin na jihar Rivers ya boye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan 2.
Muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kan katsalan da ake zargin gwamnatin jihar Rivers din yayi a binciken da jami'an farar kaya suka kokarin yi a gidan wannan alkali. A jamhuriyar Niger kuma hukumomin kasar sun bayyana samun nasara a shirin daƙile kurarar bakin haure zuwa Turai. Karan daga cikin rahotanni da muke tafe da su kenan haka nan kuma za mu kawo muku maimaitin shirin duniyar Amurka yanzu ga labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew ta yi sauki bayan ta kwashi tsawon sati guda tana ta ta'asa daga tsibirin Caribbean zuwa gabar tekun Atlantica na Amurka. Bayan ta yi dalilin mutuwar mutane 1,000 waɗanda yawancinsu 'yan ƙasar Haiti ne. Haka kuma guguwar ba ta tsaya ga kashe mutane ba, ta yi illa ga gidajen al'umma, lalatawar bukatun gona a yankin Jamhuriyar Dominican, Jamaica, Cuba da Bahamas. Wannan ya sa Haiti ta keɓe kwanaki 3 domin zaman makoki na wannan mummunar ta'asar da guguwar ta yi mata. Ofishin shugaban ƙasar ne, Jerselemen Prevet, ya bayyana wannan hutun kwana 3 na zaman makoki domin nuna alhininsu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda wannan lamari ya rutsa da su. Yanzu dai guguwar ta yi arewa maso gabashin North Carolina daga gefen gabar tekun tare da wato raguwar iskar da take da wannan guguwar wanda ya ragu ainihin saɓanin yadda yake a da. Da farko wannan guguwar dai an bayyana cewa an samu mummunan ambaliya har na tsawon kilomita 950 daga gabar teku daga arewacin Florida zuwa arewacin Carolina na nan Amurka. Wannan ya sa shugaba Barack Obama ya bayyana dokar ta ɓaci a jihohin kudu a jihohi 4 da wannan guguwar ta shafa, inda akalla aka tabbatar mutane 10 sun mutu sakamakon ta. Dan takarar shugaban kasar Ghana a karkashin jam'iyyar adawa ta All People's Congress wato APC a takaice ya ce daya daga cikin hanyoyin da za a shawo kan matsalolin 'yan kasar ta Ghana shine tabbatar da kowane dan kasa na da rawar da zai taka cikin gwamnati idan jam'iyyar ta kafa gwamnati. Hassan Ayariga, wanda ya kaddamar da jam'iyyar yau kasar watanni 6, ya ce yana da kwarin gwiwar cewa zai lashe zaben. Hassan din dai yana magana ne sa'in da yake kaddamar da manufofin jam'iyyar tasa a cibiyar tashin jiragen sama na kasar da ke babban birnin kasar wato Accra. A cikin hirarsa da wannan gidan rediyon, Hassan ya ce ya san 'yan kasar Ghana za su mara masa baya domin tabbatar da kawo sauye-sauyen da suke fatar ganin an yi a kasar. Ya ce wasu daga cikin abubuwan ko da zai baiwa fifiko sun hada da samar da matasa aikin yi tare da ba su damar su taka rawar da ya dace cikin gwamnati. Ya ci gaba da cewa a cikin shekarun da suka gabata kasar ta Ghana ba ta ga canjin da ya kamata ba daga gwamnati mai ci ta National Democratic Congress wato NDC zuwa jam'iyyar New Patriotic Party wato NPP dawowa kan gwamnatin yanzu da daya da take mulki kasar da ya kawo wa Ghana canji da take bukata. Ya ce har yanzu kasar na cikin halin kakarin kai. Ya ce wannan ya nuna kenan jam'iyya guda ba ta iya mulkin kasar tilas sai an kawo kowa da kowa a cikin gwamnati. jami'u biyu ne da kasar ta Ghana suka fi tasiri tun a shekarar 1992 da kasar ta ci gaba da mulkin demokradiya wato jami'ar NDC mai mulki wadda shugaba John Dramani Mahama yake shugabanta sai kuma babban wato jami'ar adawa ta MPP wadda Nana Addo Dankwa ke watakara wannan jami'un dai su ne ke musayar mulki a tsakanin su labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC Wani Bafalestine ya harbi yana cikin mota a birnin Kudus inda hakan ne dalilin mutuwar wata mata da ke kan hanya tana tafiya ita da wani dan sanda amma shi ma daga baya ɗan sanda sun halbe shi kamar yadda jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa suka ce jami'an kiwon lafiya sun ce wasu mutane shida sun samu rauni sakamakon wannan harbi da aka yi yau Lahadi ɗan sanda sun bayyana wannan dan taliki da ya aikata wannan danyen aiki da cewa dan shekaru 39 ne Bafalestine da ya fito daga garin Silwan dake gabashin birnin Kudus din. Dama dai kafin ya aikata wannan aika-aikan jami'an gidan yari sun ce dama yana da laifin cin zarafin dan sanda wanda hakan yasa aka yanke masa hukuncin daurin watanni 4 a gidan yari kuma sati mai zuwa ne zai fara wannan zaman gidan yarin. Mahukunta suka ce shi dai wannan mutumin ya budewa gungun mutane wuta ne daga cikin motar da yake kusa da charge office wannan yasa ɗan sanda suka bi shi kuma ya shiga bude musu wuta amma daga bisani suka yi nasarar halbe shi gwamnatin kasar Ethiopia wato Habasha ta bayyana dokar ta baci na tsawon watanni 6 a kasar domin kawo saukin borin da ake yi wa gwamnatin prime minister kasar Hailemariam Marion Desalegn ya bayyana haka ne a cikin jawabin da ya yi wa yan kasar ta gidan television a jiya Asabar yace an yi hakan ne domin a rage yawan harin da ake kaiwa gine-ginen gwamnati da sauran harkokin kasuwancin ta masu zanga-zanga dai sun faro ne tun daga yankin gundumar Oromia a ƙarshen shekarar da ta gabata masu zanga-zangan dai da farko suna buƙatar a basu yancin mallakan fili ne amma kuma daga baya sai su koma suna neman a ƙara musu yanci akan harkokin demokradiya tattalin arziki da ma na al'adu kafofin yaɗa labarai na gwamnati na ƙasar sun ce nan ba da jimawa ba ne a yau za a fitar da cikakken bayanin yadda wannan dokar ta ɓacin zai yi aiki yanzu haka dai ko a rana wata yau sai da mutane 55 suka mutu sakamakon turmutsitsi da aka yi lokacin da 'yan sanda suka harba hayaƙin nan mai sa hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga a daren yau ne lokacin amurka 'yar takarar shugaban ƙasa na amurka wato Hillary Clinton na jam'iyyar Democrat da takwaranta na jam'iyyar Republican Donald Trump za su sake karawa na wani muhawara zagaye na biyu tun dai a karawar farko da aka yi wanda jama'a suke ganin cewa Hillary ce ke kan gaban Trump ya sa tun daga wannan lokacin yake ta kokarin ganin ya shawo kan masu jefa kuri'a musamman akan batun rashin biyan kudin haraji na shekara da dama bayan an aje wannan batu gefe kwaron kuma sai ranar juma'an ta gabata sai ga batun kalaman da aka ce Trump ya yi game da mata shekaru 11 da suka gabata
labaran duniya kenan a gama je daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar Madalla akalla alkalai biyu daga kotun kolin Najeriya Sylvester Nguta da John Ian Okoro suna daga cikin wasu alkalan Najeriya daga rukunonin shari'a daban-daban da jami'an 'yan sandan farin kaya suka yi awon gaba da sojiya a Asabar bisa zargin cin hanci da rashawa da kuma matakai da suka saba alkaura na gudanar da ayyukansu amma a jihar Rivers ana zargin gwamnati Yesun Wike ya yi amfani da 'yan banga wajen hana jami'an tsaro gudanar da bincike a gidan wani alkalin babban kotun Najeriya da ke Port Harcourt mai shari'a Musa Liman ga ci gaban rahoton da Lamido Abubakar Sokoto ya aika mana
an zargi gwamnatin jihar Rivers da daukar ɗawainiyar 'yan dabar haya bayanai dai sun nuna cewa alkalin na jihar Rivers ya ɓoye tsabar kuɗi da suka kai dalar Amurka miliyan 2 a cikin gidansa hukumar dai ta DSS ta ce an tsere da duka kuɗaɗen zuwa wani wuri da ba sani ba tare kuma da taimakon gwamnan jihar Rivers Mr. Yeso Wuke sai dai kuma hukumar ta DSS ta ce tana aiki tukuru domin gano inda aka kai kudin hukumar ta DSSD na kokarin gurfanar da alƙalan a gaban kuli'a. Duk kokarin da nayi na jin ta bakin gwamnatin jihar Rivers akan dalilin shigarta wannan magana ya citura. Naji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya, barista Kasimu Muhammad Sawwa, na kuma tambaye shi ko menene dokar ƙasa tace a wannan samame.
Hakika Malam Lamido yana kan doka ta ƙasa, domin duk wani wanda ake tuhuma da almunda hana da ainihin kuɗin jama'a ko kuma harkar cin hanci a Najeriya, to wannan hukuma ta DSS suna da damar su je kotu su nemi warrant wanda za su je su yi bincike a gidan wanda duk ake tuhuma, ko alƙali ne ko shi wani ma'aikacin gwamnati ne, in dai ba shi shugaban ƙasa ba ne, ko kuma mataimakin shugaban ƙasa, ko kuma gwamna, saboda suna enjoying abin da ake cewa immunity. Akwai wata kariya wadda doka ta ba su, ba za a bincike su ba, matuƙar suna da wannan mukamin.
Yawa, to lauya take bai zaman kansa a Najeriya, kin ya take gani ko akwai abin da dokar ƙasa take kamar zababben gwamna irin Yesu Wuke ya shiga cikin irin wannan al'amari?
To Alhamdulillah, ina tabbatar mana cewa dokar ƙasa ba wata doka gaba ɗaya wadda a gare mu a nan Najeriya, wadda tabbata dama wani ainihin gwamna ko shugaban ƙasa ko waye ya je ya hana ainihin jami'an hukumar DSS ga yin bincike wanda ainihin kuma ta ba su dama su je su yi. Yayi ne kawai saboda wato ainihin ya kare wani abu wanda aka tunanin shi ma yana da hannu a
ciki. Yanzu barista, misali kamar kenan zarge-zargen da 'yan Najeriya ke yi da tuhume-tuhume akan cewa masu shari'a da lauyoyi suna mai da hannun agogo baya, ana ba su cin hanci da rashawa, kenan ya tabbata kenan?
Wannan ya tabbata har da Allah, kuma su duk wanda yake lauya nake yanzu kenan a nan Najeriya, na san da wannan lallai akwai lauyoyinmu da suke da hannu a cikin wannan, lallai alƙalanmu suna da nauyi a cikin wannan. Sai yasa ni ma kenan nakan rubuta petitions, wato koki a kansu, kuma Ubangiji Allah ya ƙara ma wannan gwamnati ƙarfin haka, ko ni ne na samu matsala a cikin wannan, Allah ya ce ba su ikon su zo su bincike ni akan hakan.
Wasu 'yan Najeriya da dama dai sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan dambarwa.
Sunana Sid Abdullahi Umar. Abin da DSS suka yi daidai, idan muka duba sha'anin harkar shari'a a Najeriya, an samu matsaloli tun shekarun bayan da ina an kafi. Idan za ka iya tunawa, akwai kisa ɗin da aka taɓa samu na James Ebori lokacin da yake gwamna da Chief Justice of the Federation lokacin nan. Wa'annan masu shari'a sun lalata harkar shari'a, da yanzu 'yan Najeriya suke kallonsu kamar wata dama ta an kawo sun ka buɗe shagona inda suke cin kasuwarsu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
A jamhuriyar Nijar, gwamnatin kasar ta bayyana cewa ta cafke motoci fiye da 40 da matuƙa 63 bisa zargin safarar ƴanci rani waɗanda ke bi ta cikin hamada da zummar kaiwa Turai. Ga Sulaiman Mini Barma da rahoto.
Le dispositif législatif que nous avons mis en place nous a permis.
A cewar ministan tsaron kasar ta Niger, Bazoum Mohamed, da ke bitar ayyukan da hukumomi suka kaddamar a tsawon watanni uku da suka gabata bayan mayar da wasu 'yan cirani sama da 1000 zuwa garuruwan da suka fito. Gwamnatin ta cafke mutane 47 da suka hada da direbobin jigilar 'yan cirani da masu yi musu jagorancin ratsa hamada. Sannan motoci fiye da 63 da ke jigilar 'yan cirani sun shiga hannun jami'an tsaro bayan da aka hango su cikin shirin ƙetare iyakar Nijar da Libya ko ta ɓangaren Algeria. Saboda haka ministan ya ce za su fuskanci hukuncin da doka ta yi tanadi. Da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin hanawa 'ya'yan kasashen sai dawo ƙetarawa ta ƙasar Nijar saboda dalilai na rashin takardu. Malam Umar Sani Danbala na kungiyar Mioska mai ofishi a garin Arlit cewa yake
Nijar cikin kungiyar Sidawo take, kuma akwai dokoki na Sidawo wanda sun ce kana cikin ƙasar ka tana cikin Sidawo, kenan daga wannan ƙasar ka tai wannan ƙasa. Mutum ya zo ya ce ma daga Burkina yake zai huce, kuma dan Sidawo ne, kenan kaga babu dokar da ta ce ma ka tsaida shi in dai ba ka gan shi ba da wani makami ko kuma ka gan shi da wani abu da zai cuta ma ƙasa, zai wani zai yi huce. To kuma in ya ƙetare Nijar, can abin da zai samu kanshi ya sama. Kaga shi ma wannan ya kamata a ce yau duka Afirka ta diba ta gani, maimakon mutanen mu yau su rika bi ta wannan hanya ana labalabe. Wai nasaru da suke zawa ƙasar mu su zo su abin da suka dama a ba su visa, su ba mu hana su visa din su yadda ake hana mutanen mu visa su je ƙasashen Turawa.
Jami'in fafutuka a ƙarƙashin inuwar haɗin gwiwar ƙungiyoyin Resistance Citoyen Salisu Ahmadu na kallon matakan hanawa 'yan cirani zuwa Turai a matsayin wata hanyar da ka iya kawo wa tattalin arzikin ƙasashen Afirka koma baya.
Turan sun sani sarai ba su aiki da ya zamanto irin wannan aikin wanda ƙasashen Afirka suke yi. tun su aikin kashin kai ne suke ran samu wannan kudin kuma su aiko kudi su gina kasar su ku je ku ba da rasukuna da wanda kudin da suke kawo na wasar union da wata na aikin da suke yi na wani monigaram da sauransu ku diba ku ga shigowar da kudin da suke yi ai akwai shekarar da ake cewa kudin da suke shigowar da su sun yi ma kudin da wai kasar take ci a kasan ribar da zai zama tattalin arzikin ta na kaso 10 daga cikin kashin arzikin akwai wanda suke huta suna zuwa bara ba aiki ba wannan talauci ne wani zai zonto wannan bi halitta a cikin kasar mu
akalla mutane sama da 100 ne ke ratsawa ta jihar Agadez a kowace shekara inji alkaluman hukumomin kasar Niger don zuwa kasashen Turai ko Algeria da Libya kuma a cewar ministan tsaron kasar ta Niger Bazoum Mohamed yanzu haka sabon matakin dakile hanyar yanci rani ya fara janyo tsayawar harkokin saye da sayarwa a yankin arewacin kasar kamar yadda ministan yace magajin garin Dirku da ke kan iyaka da Libya ya fara korafi akan tsayawar harkoki a watanni uku na soma aiki da sabbin matakan Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
hadakan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage
daga batun yanci rani a karkashin kungiyar ECOWAS sai kuma wato kotun ECOWAS din wacce a makon jiya ta umurci Najeriya ta saki sambo da suki tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shahara kan harkokin tsaro zamanin mulkin shugaba Jonathan kuma ta biya diya ko taron miliyan 15 saboda keta masa yanci rahotanni da Najeriya sun ce mahukunta sun ce za su mutunta hukuncin bayan da suka nazarci wannan hukunci ga Nasir Adamu Lika da cigaban wannan rahoto
Sambo da suki dai yana tsare a hannun jami'an tsaron Najeriya tun Disambar bara duk da samun beli da hakan bai kai ga sakin sa ba don sabbin tuhume-tuhume ba ga tumar badakalar dala biliyan 2 da miliyan 100 na kudin makamai da mallakar makami ba bisa ka'ida ba.
Do you know where he is? Do you know where he's kept? You that you practice investigative journalism.
Babban lauyan da suki wato Joseph Daudu ke kalubalantar ƴan jarida su binciko inda ma aka adana da suki. Daudu dai ya ce za su ci gaba da dagewa don ganin an saki da suki.
But we are still pursuing his release as ordered by the court.
Mai matukar maraba ga gwamnatin Buhari ya uci rumon bakan daura ya ce suna adawa da duk wani hukunci na sakin da sokin.
Yo to wai a sako Samba da Suki. Sakin Samba da Suki gara ka je ka saki dan fashin ta. Ya je ya samu mutum da bindiga ya mai fashi ya kashe shi. Gara ka saki wannan da ka saki Samba saboda wancan mutum da yawa. Shi kuma wannan ban Allah Kadiba dukkan makaman kudin makaman mu na kasa ya tattara ya kashe kudin ya je ya sa kalkashin wani ya mai da hidala ya kai kalkashin kasa ya aje wanda shine arewa maso gabas.
A ciro ma ka ga wannan da idonka ne kaga ai wannan babu da shida
duk duniya ta ga ana fito da kudaden kuma duk duniya ta san an ba da kudin makamai sun cinye sun kesaye a lokacin sojoji da kansu suke gudu ba a sai makaman ba
ciro ma an sha ba da belin sa kotunan Najeriya ma kafin ma wannan hukuncin na ECOWAS
ai alƙalan da suke ba da belin wannan mutumin duk alƙalan da ya ba da belin wannan mutumin wallahi dan corruption ne bai tausaya mutanen Najeriya ba kuma bai tausaya mutanen arewa maso gabas ba
lawaya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari ya ce Najeriya na da zabi kan hukuncin
din Najeriya tana daga cikin membobi da suka in ba founding members ba suka sa hannu suka yadda da hurumin wannan kotu don haka duk hukuncin da kotu suka bayar in ba akwai wasu daidaikun dalilai da suke sa hukuncin ba za a aiwatar da shi ba to dole ne duk wata gwamnati ko kuma member na kasa wanda aka bada umurni akan wannan dole ne su bi wannan umurnin kotu akwai wani abu kuma daban na bada umurnin kotu da kuma bin umurnin kotu domin aiwatar da umurnin kotu shi ma wani bangare ne musamman bisa harkokin shari'a na kasashen duniya shi wannan hukuncin da aka bayar ana duba kamar haƙƙin dan adam aka dogaro kamar an take haƙƙinsa to amma haƙƙin dan adam inda ya fara ne inda tsaro ya tsaya
shin za a saki da sukin ne koko a'a manyan kotuna biyu na Abuja na shirin haɗe shari'un da sukin a waje daya inda za a ci gaba da sauraron shari'ar ranar 21 ga watan nan Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja Najeriya
A baba nan an zargi wasu jakadu da gwamnatin Buhari ta nada da kasa karanta takin Najeriya da mubaya ko alƙawarin dan ƙasa. Shin an fassara su cikin manyan harsunan Najeriya kuwa? Ga ma yadda wani yake rera mubayar ko alƙawarin ƙasan.
Aras ko kan kantro Najeriya ko lobe Joseph awafazala We love Andre, zalle osof awashiroso shalle badi inde to sof we should of amai one nation popping freedom this and unity I born in Nigeria, my country, so on a hand, and so here in Michigan.
Muna ka muku wadannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC.
Masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Muhammad Lalo ke gabatarwa a kowace ranar Juma'a daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto da ƙwararru a fannin albarkatun ruwa na abinci suka fitar ya nuna cewa Amurka wacce take bayan ƙasashe da dama a fannin noman kifaye za ta samu bunƙasa a wannan fanni ciki har da gabar tekun California. Amurkawa su ne na uku a cikin jerin al'ummomin da suka fi cin albarkatun cikin ruwa na abinci wato seafood a turance baya ga China da Japan kuma a yanzu haka da ake wannan magana. Ana ƙara samun buƙatar neman ire-iren waɗannan abinci. Amma kuma an lura cewa albarkatun da suka hada da kifaye da kaguwa da sauransu suna gushewa. Paul Olin masani ne a fannin su.
Populations of wild fish in the oceans today are
adadin kifaye da ke tekuna a yau ya ragu da rabi ko kuma ma ƙasa da haka idan aka kwatanta da abin da aka saba samu a baya.
Amma ƙwararru a fannin kimiyyar albarkatun ruwa sun ce an fara gano bakin zaren ta hanyar bunƙasa noma ko kuma kiwon dabbobi da ke zama a cikin ruwa. Hakan ya sa a yau fiye da rabin kayayyakin abincin da ake samu a ruwa ana kiwonsu ne a cikin ruwa da kuma doron ƙasa. A wannan shekarar jami'an Amurka sun amince da a faɗaɗa fannin noman ire-iren waɗannan dabbobi a tekunan ƙasar kuma masana sun yi kiyasin cewa gabar tekun California na da danshin ko kuma albarkar da za a cimma wannan buri.
Yellowtail and also
irin kifayen nan masu jela launin rawaya da masu zane-zane na daga cikin irin kifayen da za a yi noman su a wannan wuri, inji Jerry Shubel mai harkar noman kifaye.
Ƙasar China da sauran ƙasashe da ke yankin Asiya su ne jagorori a fannin kiwon dabbobin ruwa. Sauran ƙasashen sun hada da Norway da Chile. Amma Amurka ta fuskanci koma baya ne saboda yadda take dogaro da samun kifaye daga teku.
But we know that going forward in the future that
amma kuma mun san cewa ciyar da wannan fanni gaba ta hanyar kiwon kifi ita ce mafita ga dambun masu buƙatar yin amfani da dabbobin ruwa a matsayin abinci, inji James Morris na hukumar da ke kula da tekunan Amurka.
Sai dai akwai buƙatar masana a wannan fanni su sa ido domin a tabbatar an samu yanayi mai kyau, sannan a kuma gujewa abubuwa da ka iya gurɓata yanayi waɗanda za su iya haifar da cututtuka.
And we should start with a couple of farms.
Chabal ya ce ya kamata mu fara da wasu gonaki da suke wurare da suka dace. Mu sa musu ido sosai. Hakan zai kawar da irin shakkun da mutane da dama ke nunawa.
Akwai dai gonakin da ake kiwon dabbobin da ke cikin ruwa a wasu gabar tekunan Amurka, wanda hakan ya sa ƙwararru suke hasashen cewa noman kifaye da sauran dabbobin ruwa zai taka rawar gani ƙwarai wajen ciyar da Amurkawa. A wani bangaren kuma an yi wa sojan ruwan Amurka nan da ya rasa hannayensa biyu da can wasu sabbin hannaye bayan da wani bom ya tashi da shi a Afghanistan. Sergeant John Peck, wanda aka raunata a shekarar 2010, ya samu dashen hannayen ne a wani asibiti da ke Boston a watan Agusta bayan da aka samu hannayen wani matashi da ya mutu.
My deepest condolences to my donor's family.
Ina miƙa ta'aziyata ga iyalan wanda ya bani taimakon waɗannan hannaye. Ba zan yanke yunkurin na san halin da kuke ciki a yanzu ba, amma kuma zan gaya muku cewa mutuwar ɗan uwanku ba za ta zama a banza ba. A duk lokacin da na kalli waɗannan hannaye ba na yanke tsammanin samun sauƙi.
An dai kwashe sawa'i 14 ana da shan hannayen, kuma wata tawagar likitoci da masu jinya 60 ne ta tsaya a kan John a lokacin aikin. sai dai zai dan dauki lokaci kafin John ya fara aiki da sabbin hannayensa, domin dashin da ya hada hadda jijiyoyi kan dauki lokaci mai tsayi kafin ya hade, inji likitocin. A halin da yake ciki yanzu, John yana amfani da wata safar hannu domin kara sabbin hannayen nasa, kuma ta iya yiwuwa sai nan da kusan shekara kafin ya fara cin gajiyar wannan dashe da aka mai. Kamar yadda hukumar nan mai kula da lafiya ta John Hopkins da ke nan Amurka ta faɗa, adadin mutanen da aka wada shan hannaye a duk faɗin duniya bai kai ko da mutum 100 ba. Domin ganin yadda aka yi da shan hannaye na wannan sojin Amurka, za a iya ziyartar shafinmu na Facebook, wato facebook.com/voahausa. Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka a daidai wannan lokaci. Sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
To, ma da lana tare da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC, ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta email. Ta farko ta fito ne daga Hanan Naziru Abubakar, tana cewa to, ya ƴan uwana ƴan Najeriya, ya kamata mu ƙara dagewa da roƙon Allah ta hanyar istighfari da hailala da salatin annabi, domin ya kawo mana ƙarshen halin ƙunci da matsalar tattalin arziki da ma hauhawar kayan masarufi da ke addabar Najeriya da al'ummar Najeriya. Naziru Abubakar, Sabo Gusau. Sai kuma wacce ta fito daga saƙon Baffa Haruna Bajoga, tana cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, ku gaya wa gwamnatocinmu cewa su baiwa harkokin ilimi muhimmanci ta hanyar fito da wasu tsare-tsare waɗanda za su zaburar da harkar ilimin ƙasar. Ba wai shugabanni su tura ƴaƴansu ƙasashen waje ba, su bar na talakawa a makarantun gwamnati waɗanda ba su kula da su ba. Ta gaba tana cewa zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka, samamen da jami'an hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta kai gidajen waɗansu manyan alƙalai da ake zargi da alaƙa da cin hanci da kuma rashawa, abin yabawa ne. Muna kira ga hukumar ta faɗa da irin wannan samame zuwa gidajen ɓata garin lauyoyi. Daga Mahmud Salihu Ƙauran na Moda, jihar Zamfara, Najeriya. Haka nan kuma madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe. Muna ƙoƙarin samun ministan wato harkokin wasanni na Najeriya daga ƙasar Zambia, inda rahotanni ke cewa Najeriya ta samu nasara kan ƙasar Zambiyar a wasar ƙwallon ƙafa da aka kara. In mun samu, kafin mu sallama da ku, za mu kawo muku. A hali yanzu ga shirinmu na ƙarshe.
Yanzu ana iya cewa mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Matthew ta yi sauki bayan ta kwashe tsawon sati guda tana ta ta'asa daga tsibirin Caribbean zuwa gabar tekun Atlantic na nan Amurka, bayan ta yi dalilin mutuwar mutane 1,000 waɗanda yawancinsu 'yan ƙasar Haiti ne. Haka kuma guguwar ba ta tsaya ga kashe mutane ba, har da gidajen mutane ta yi musu illa, ta lalata albarkatun gona a yankin jamhuriyar Dominican, Jamaica, Cuba da Bahamas. Wannan ya sa Haiti ta keɓe kwanaki 3 domin zaman makoki na wannan mummunan ta'asar da guguwar ta yi mata. Dan takarar shugaban ƙasa a Ghana a ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta All People's Congress, wato APC a takaice, ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za a shawo kan matsalolin 'yan ƙasar ta Ghana shi ne tabbatar da kowa na da rawar da zai taka cikin gwamnati idan jam'iyyarsa ta yi nasarar zaɓen. Hassan Ayariga, wanda ya ƙaddamar da jam'iyyar yau ƙasa da watanni 6, ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa zai lashe zaben. Hassan din da yana magana ne sa'in da yake kaddamar da manufofin jami'ar tasa a cibiyar tashan jiragen sama na kasar da ke babban birnin kasar ta Ghana, wato Accra. Wani Bafalastine ya yi harbi yana cikin mota a birnin Kudus, inda hakan ya dalilin mutuwar wata mata da ke kan hanya tana tafiya ita da wani dan sanda, amma shi ma daga bisani 'yan sanda sun halbe shi. Kamar yadda jami'an tsaro da masu ba da agajin gaggawa suka ce, jami'an kiwon lafiya suka ce wasu mutane 6 ma sun samu rauni sakamakon wannan harbi da aka yi yau Lahadi. 'Yan sanda sun bayyana wannan ɗan taliki da ya aikata wannan ɗanyen aiki da cewa ɗan shekaru 39 ne Bafalastine da ya fito daga garin Silwan da ke gabashin birnin Kudus ɗin.
To a gaishe ka, manyan labarai da muke bi baya ga nasarar da Najeriya ta samu har da kuma mukabala da za a yi tsakanin Hillary Clinton da Donald Trump a yammacin yau, kasance da sashen Hausa na muryar Amurka domin karin bayani. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim yau da ya gabatar da labaran duniya da kuma Cuba Hiro Diodone wanda kuka dakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabu Imam Ali Zanda ka tayi sallama da ku, mu zama lafiya.